بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ين الخميس دارن جمعة هدو غوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 daidai da 14 ga watan 3 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, masallacin Bohol number 58 Arial Quarters a nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da bibiyan ayoyin Alkur'ani da muke mai girma a cikin wannan wata na Ramadan. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna cikin sura mai namba ta 13, ita ce suratul Ra'd. Ajiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 26, yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 27 a cikin wannan sura. Allah rama bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه.
نعم.
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
أجي القرآن هنا بعمل أباري شوا. Allah ta'ala shine ya busto rizqi liman yasha, wanda yake shimfida arzikin sa ga wanda ya so cikin bayin sa. Hakanan Allah ya siffanta kansa da shine yaqdiru, wanda yake kuntata arziki ga wanda daga cikin bayin sa. Su kafirai suna alfahari da wannan rayuwa ta duniya, domin ilimin su duka a duniyar ya tike gaba daya kuma sai Allah ya ce ita wannan rayuwar duniya in ka kutanta ta da lahira to rayuwa ce ita takeicciya wanda lokacin ta bahi da tsawo to cikin irin maganganun da kafirai suke yi sai Qur'ani ya hakaito mana cewa wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi kafirai suke fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laula ay hala menene yasa unzila alaihi ayatun min rabbi me ya hana Allah ya saukowa da ma'aikin Allah wata aya daga ubangijinsa idan Qur'ani yace aya tana da ma'ana guda biyu akwai aya kauniya akwai aya mataluwa al-ayatul matluwa sune ayoyin Qur'ani da muke karantawa daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas wannan sune ayatul matluwa akwai kuma al-ayatul kauniya kaman sama da ƙasa kaman rana da wata kaman dare da yini kaman mutuwa da rayuwa duk suna cikin ayatul kauniya kaman mu'jiza da Allah yake bi wa ansu daga cikin annabawa suna cikin al-ayatul kauniya to su kafirai suna cewa menene yasa Allah bai saukarwa da ma'aiki wata mu'jiza ba kamar yanda aka bawa annabi Musa mu'jiza ta sanda idan ya ajiye ta sai ta zama micijiya aka bashi mu'jiza ta hannu idan ya sashi haka ya fito sai hannun ya zama tamkar rana ba mai iya kallon hannu ko annabi Salihu alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza ta taguwa ta matar raƙumi wanda dutsi ne yayi ƙara yayi naƙuda sai raƙumi ya fito da kuma iyata tana biye da ita wannan mu'jiza ce tsafi da sihiri bai sai wannan ba ana fahimta to irin waɗannan da suke suna da karatun tarihin baya sai suke cewa in dai manzo ne to me yasa Allah bai bashi wannan ayar ba me yasa shi ba a bashi mu'jiza ba kuma shi ma aikin Allah mu'jizar sa ma ta sha bamban da dukkan wani annabi daga cikin irin abin da ya faru a lokacin sa akwai lokacin da suka bakaci cewa za su yi imani da shi amma sai wata ya sauko ya zo ya tsagi a gaban su bangare daya ya shiga ta hannun manzon Allah na dama ya fito ta hagu dayan ya shigo ta hagu ya fita ta dama kuma suna ganin watan ya hau ya je sama ya hado ya tsaya a gonsa idan haka ta faru za su yi imani tabbas manzon Allah ne sai Allah ta'ala ya ce
iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir
buqata sutabiya ma'ana Allah ya sauko da watar ya zo gaban nasu ya dare biyu kuma duk abin da suka buƙata watan yayi kuma ya koma saman ya hade ya tsaya sai Allah ta'ala yake cewa iqtarabatis sa'a babu shakka kiyama ta kusa tsayawa wanshaqqal qamar a lokacin da wata ya keci ya tsage gida biyu tun a wancan lokacin Allah yake batar kiyama ta kusa tsayawa wa in yaraw ayatin yuridu idan kafirai sun ga aya irin wannan sai su bijirar da kai su kauda kai wa yaqulu sihrun mustamir sai ce ai wannan sihiri ne in ba sihiri ba zai yi wannan ajiya fa su suka ce a kawo mu'jiza za su yadda amma mu'jiza ta zo kuma sun ce sihiri ne sun ce ba su yadda ba to irin wannan abin da suke bukata kenan kuma ga alqur'ani mai girma shi kadai ma mu'jiza ne Allah bai yi ba kuma ba a yi littafi kamar qur'ani ba qur'ani ku duba yau sama da shekara 1400 da wani abu ya gama sauka a wancan lokaci yayi daidai da zamani yayi daidai da rayuwar waɗancan mutane kuma yanzu qur'ani yayi daidai da rayuwar idan ka karanta wata ayar sai ka ce kamar da mu ake a yau kuma da duniya za ta kai shekara biliyan nan gaba to qur'ani zai daidai da wancan lokacin babu littafi daya da ya samu wannan tagomashin daga Allah in ba qur'ani ba haka nan shi alqur'ani Allah ya yassarewa al'umman nan su haddace shi da yawa sabanin littattafai kamar at-taura da linjila waɗanda suka haddace sai annabawan kawai kamar at-taura annabi Musa ne kadai ya haddace ta kamar linjila annabi Isa ne kadai ya haddace ta amma qur'ani Allah ya san miliyoyin al'umma da suka haddace a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wannan mu'jiza ce ba za su kirgu ba kai ba ma ma'aikin Allah din ba sahabban sa ma sun dosana daga gare shi wajen Allah ya ba su wani abu mai kama da mu'jiza dan shi wanda ba annabi ba idan Allah ya fito da wani abu daga karkashin sa wanda ya zama to amrun ne khariqul lil ada ana ce masa karama ke amma ko manzo idan abu ya faru sai a ce mu'jiza kamar ummi atiya sahabiya ce ta yi imani da ma'aikin Allah tun suna maka ana fahimta manzon Allah ya hijira ya dawo madina ummu atiya karan farko bata samu damar tahowa da manzon Allah zuwa garin madina ba da kura ta dallafa sai ta yi niyyar tahowa garin madina ta yi hijira ita ma a kafa mace ce kuma ta dau azumi ta taho da azumi a bakin ta ga yanayin gun ga zafin duwatsu ga zafin rana ta dau azumi ta yi hijira da azumi a bakin ta magariba ta yi dab da shan ruwa bata karasa garin madina ba wani gari a kusa da ita kuma babu komai a gunta na gujiri ballan tana ta sha ruwa tana cikin tafiya kawai sai ta ji gocinta ya dan dunguri kamar wani koko a gabanta tana sa hannu sai ta ji an sako da wani koko a hannunta tana duba ta ga ruwa ne ta yi bismillah ta sha wannan ruwan kawai ta ce har ta mutu sai dai ta sha ruwa dan sha'awa amma ba dan kishirwa ba da yake mu'jiza ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ga Khalid bin Walid sahabi ne akwai lokacin da manzon Allah ya aika su wata aika garin wa'ansu kafirai da suka je garin sai kafirin suka ce to sharadi da zamu yadda wanda ya aika ku manzon Allah ne in dai kuna so mu yadda wanda ya aika ku manzon Allah ne ya suka dauko da wani koko guba ce a cikin kokon wace kun ga wannan kokon suka ce to guba ce a ciki in dai kun yadda wanda ya aika ku manzon Allah ne ku sha wannan gubar in kun sha mun ga lafiya kalo to mun yadda manzon Allah ne an fahimta Khalid bin Walid yace ku bani gubar ni na tabbatar wanda ya aika ni wallahi manzon Allah ne bana shakka ya karbi wannan guba ya kwankwade ta yi shanye yace wallahi kamar wanda ya sha nono mai sanyi haka guba ta zama a cikin sa ba abin da ya same shi kun ga shi ma wannan albarkacin manzon Allah ya samu karama an fahimta to irin wannan ba su kirguwa suna nan da yawa a tarihi wanda dalilin manzon Allah ƴaƴan al'ummar sun samu abubuwan da suka yi ma kama da mu'jizar annabawa to a wannan gaba sai kafirai suke cewa menene ya hana Allah ta'ala ya saukowa da manzon Allah mu'jiza ne irin waɗancan abin da ya sauka daga annabawa daga cikin annabawan da su gabata sai Allah ta'ala yake cewa qul inna allaha yudhillu man yasha kuma ita mu'jizar in ta zo ma ba imani za su yi ba da mun a galabiya duk wanda suka buƙaci Allah ya kawo musu mu'jiza ta hannun annabinsu to in mu'jizar ta zo ba za su yi imani ba kuma idan mu'jizar ta zo sai a ba su dan lokaci karan Allah ya halaka su duk haka Allah ta'ala yi da su sai Allah yake cewa qul inna allaha ka ce da su shi Allah subhanahu wa ta'ala yudhillu man yasha shine yake batar wanda ya so cikin mashi'arsa da adalcinsa wa yahdi ilayhi man anab kuma duk wanda ya maida al'amuransa zuwa ga Allah to babu shakka Allah zai shirye shi idan kana so ka zama shirye daga Allah to kai kokarin maida al'amuranka zuwa ga Allah ka maida su to sai zama sanadiyar shiriya zuwa gare ka kamar yadda Allah ya ce iya shiriyar da duk wanda ya maida al'amuransa zuwa gare shi ya Allah ta'ala ka mana arziki maida al'amuran mu zuwa gare ka kuma Allah ta'ala ka shiriyar da mu shirin addini na'am aya ta gama
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الله يتي الذين آمنوا وأنهم وأنهم يسكي إيماني الله يتي على مرسو وتطمئن قلوبهم بذكر الله don masu imani suna samun tagomashin nutsuwar zuciya a lokacin da ake ambata musu Allah ana fahimta alama ce da Allah ya sanya a gane mutane masu imani da marasa imani duk mutanen da ake karanta musu alqur'ani suka nutsu suka samu nutsuwa to alama ce suna da imani kuma alama ce ta rashin imani ana karanta alqur'ani a go kuma ana hayaniya to alama ce ta rashin imani dan domin duk wanda yake hayaniya ba nutsuwa ta tare da shi to babu shakka alama ta masu imani a lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah za a zama to cikin nutsuwa da cikin hudu wa tamanina wa sakina su zama to cikin nutsuwa da kame kai da tattara hankali guguda sai Allah ta'ala yake ce bi zikrillah babu shakka da ambaton Allah tatma'innul qulub zukatan masu imani suke samun nutsuwa kisa duk wani taro da za a yi a duniya to bai kai taron da ake karantawa alumma qur'ani ba zaka hada mutane daruruwa dubai a gabanka kana karanta musu qur'ani kowa zai samu nutsuwa yayin shiru sakamakon kuma taron da ba qur'ani ake karantawa ba yanzu ga ma'anan mun kai wajen mu daruruwa ga muna zaure amma kowa yayi shiru iya sauraron sakon Allah zuwa gare shi hatta yara ma darajar qur'anin ya hana su surutu kowa yayi shiru to alama ce ta cewa akwai imani tare da al'umma amma duk gunda ga ana karanta alqur'ani kuma ana hayaniya kuma ana surutu to alama ce ta waɗannan mutanen ba su da imani ana fahimta domin ka'idar qur'ani iya sanyawa zukatan masu imani nutsuwa qur'ani iya sama nutsuwa iya sama tattaro hankalinka guguda kuma iya maida kai nutsatsi a cikin al'umma to sai Allah ta'ala ke ce bi zikrillah da ambaton Allah kadai zukata na masu imani suke samun nutsuwa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a wa tatma inna qulub inda zikrul wa'ad was sawab masu imani suna samun nutsuwa a lokacin da suka ji Allah iya musu alƙawarin rahama da gafara suna samun nutsuwa a lokacin da suka ji Allah iya yin alƙawarin aljanna iya alƙawarin badala daga masu aikin alkhairi ana fahimta to duk wanda yaji in ya bayar Allah zai linka masa to idan ya bayar din sai ya samu nutsuwa Allah ta'ala ya gindaya ladaddaki da sakamako karkashin wasu ayyuka na alkhairi to masu imani aikin wannan alkhairin sai ya samu su nutsuwa da sakankancewa tsakaninsu da Allah ana fahimta kaji ana ambaton aljanna da ni'imomin cikin ta ana fadan sakamako ana fadan kaza amma sai masu aiki iri kaza to sai kai kokarin fadawa cikin irin waɗancan masu aikin kuma sai ka samu nutsuwa a lokacin da kake gabatar da aikin amma shi ma alama ce ta rahin imani kana aikin alkhairi amma baka samu nutsuwa kai sadaka kai kyauta amma ka zo kana ta jin haushi a zuciyarka to alama ce babu nutsuwa alama ce babu imani ko alama ce ta rashin imani kai azumi ka zo ka dinga fada kai azumin nan wahala na sha wuya kaza da sauransu alama ce ta rashin imani ko kuma ka zo kai sallah ko kai wani aiki na ibada amma ka zo kana bada labarin wahalar da ka sha da takurar da ka sha wajen wannan aiki to alama ce ta rashin imani dan dukkan wani aikin alkhairi da zaka yi shi dan Allah to ana so ka yi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali domin shi wanda ya dora ma aikin ya san zaka iya yi ba wani aiki daya da musulunci yace kai ko ne wanda ba za mu iya shi ba domin ka'ida Allah ne mahalicci mu yafi kowa sani mu kuma ba zai dora mana abin da ba za mu iya yi ba Allah yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da dan adam yayi to Allah bai dora mai aikin da yafi karfin sa a rayuwar sa ana fahimta bi zikrillahi tatma'innul qulub na'am aya ta gama
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
الله تعالى ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات amma wadannan wadanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai wannan kuma shine sharadi na samun rahmar Allah a gobe alkiyama shine al-iman wal amalu salih imani da aiki na ƙwarai kuma aiki baya zama aiki na gargari sai hada sharadi guda biyu na farko akwai amrullahi cikin aikin na biyu kuma akwai mutaba da ikhlas wannan sune sharadi na aiki ya zama aikin alkhairi ana fahimta to duk wanda Allah zai masa alƙawarin rahama da jinkai to sai ya samu wannan sharuda guda biyu yayi imani kuma yayi kokarin gabatar da ayyuka na alkhairi amanu wa amilus salihat Allah ya jera waɗannan abubuwa kuma ƙarshen su iya zuwa da alkhairai iya zuwa da alƙawarori da Allah ta'ala yake wa masu wannan imani din to anan ma sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai Allah ya ce tuba lahum ai tuba ta tabbata gare su wa husnu ma'ab da kuma kikkiawar makoma gobe alkiyama. Ana fahimta? Tuba lahu wa husnu ma'ab. Kalmar tuba din nan malamai sun mata fassara da yawa, kuma ambatan wannan kalmar ma yazo cikin hadisi da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duba shine farahul lahum wa qurratu ayun. Duk masu imani masu aiki na kwarai to suna da cikakken farin ciki a gobe alkiyama, kuma suna da abin da idan su zai gani su samu nutsuwa. Ana fahimta? Wannan shine duba lahum farahul lahum wa qurratu ayun. Suna da farin ciki sannan kuma suna da abin da za su gani su samu nutsuwa a tattare da su. Haka wa'ansu malaman suka fassara duba, wanda kuma fassara shi ta Abdullahi dan Abbas. Akwai Ikrima bin Abi Jahal yake cewa duba shine na'ima malahu, na'ima malahu, abin da ke gare su ya dadada shine duba din. Masu imani da aiki na kwarai to duk irin yanayin da Allah ya ba su to wannan yanayin na ni'ima ne kuma ya dace da su. Fassara ce ta Ikrima bin Abi Jahal, husna lahum qatada bin Di'ama as-Sunusi. Shi kuma sai ya fassara duba da husna lahum, ya kyautata sakamakon su yayi kyau. Ana fahimta? Wa qila asabta khairan, wa ansu kuma suka ce kalmar duba shine mutun ya dace da alkhairi, ya samu alkhairi wanda ba shi da ƙarshe. Husnu ma'ab shine husnu munqalib, shine kyakkyawar makoma. Wannan ta tabbata ga masu imani kuma ta tabbata ga masu aiki na kwarai. Akwai magana ta Sa'id bin Jubair daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, suka ce duba ismul janna bil habashiya, kalmar duba sunan gona ne ko lambu da yaran Habasha. An fahimta? In suka ce duba to suna nufin lambu ko wata gona mai kyau. Akwai kuma hadisin Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare da shi, yake cewa duba shajaratun fil janna, yace kalmar duba wata bishiya ce cikin aljanna. Tazullu aljanan kulliha, dukkan ƴan aljanna suna inuwantuwa da wannan inuwa din. Wa kala Ubaydillah bin Umar radiyallahu anhuma, Ubaydillah bin Umar kanin Abdullahi dan Umar ne, Allah ya kare da su, yake cewa duba shajaratun fi jannati adin, wata bishiya ce a aljanna ta zama. Asluha fi darin nabi sallallahu alaihi wasallam, tushen bishiyar a gidan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli darin wa ghurfa ghusnun minha, amma dukkan gidan dan aljanna akwai reshen bishiyar yaje gidan. A gidan manzon Allah bishiyar take, kamar yadda Ubaydullah ibn Umar yake faɗa, amma dukkan gidan dan aljanna reshen bishiyar ya je gida. An gane ko? Lam yakhluqu Allahu launan wala zahara illa wa fiha minha illa sawad. Ita wannan bishiya ta tuba, dukkan wani launi a duniya da wanda ka sani da wanda baka sani ba, dukkan wani fure da zai bada sha'awa wajen kallo to ba kalan da babu a cikin wannan bishiya din. Duk wata kala ta duniya da ma wanda baka sani ba, Ubaydullah bin Umar yace sai ka samu kalar a jikin bishiya din illa sawad, baki ne kawai babu a cikin bishiyar. Walam yakhluqu Allahu ta'ala fakiha wala samara, Allah bai halicci wani dan bishiya da zaka ci ka ji dadi ba, illa wa fiha minha, face a bishiyar akwai dan bishiyar. Mangwara ne, gwaiba ne, lemo ne, ayaba ne, tufa ne, wanda ka sani da wanda baka sani ba, to a jikin wannan bishiyar duk akwai ya'ya domin cikar ni'ima irin ta yin aljanna. Tanbi'u asluha ainan, kuma ita bishiyar tana bulbulo da wa'ansu idanuwan ruwa guda biyu, al-kafur wal salsabil, akwai kafur da kuma ruwa na salsabil, duk ruwa ne wanda Allah ya tandarwa ƴan aljanna su sha. Allah ya sa mu na da rabo a ciki. Imam Muqatil yake cewa kullu waraqa minha tadullu umma alaiha, ba wai reshen ba, a'a ganye kwaya ɗaya a bishiyar, ganye na bishiyar to ya isa al'umma su zauna su huta a ciki domin ni'imar da Allah ya wa wannan bishiya din. Alaiha malakun, ita bishiyar akwai mala'iku tattare da ita, yusabbihu Allah azza wa jal bi anwa'it tasbih, suna yi wa Allah tasbihi da nau'o'in tasbihi, akwai ruwaya daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare da shi yake cewa anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tuba yace me ake nufi da kalmar tuba sai manzon Allah yace shajratun fil janna ita tuba wata bishiya ce cikin aljanna masiratu mi'a sana a inwar bishiyar zaka yi tafiyan shekara 100 baka je karshen ta ba tafiyan shekara 100 a karkashin inwar bishiyar amma baka je karshen ta ba wannan fadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyabul janna takruju min akmamiha tufafin yan aljanna daga bishiyar suke fitowa domin irin bambanta rayuwar duniya da lahira yasa aji Allah yace mana aiwa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa mata ita rayuwar duniya in ka kwatanta ta da lahira ba komai bace yanzu duk kudin mai kudi a duniya ya isa a ce bishiya tana fitar mai da kayan da zai sa a ce isassa da mulkin sa da tinkahon sa yau akwai bishiya gidan take mai tubaban da zai sa wallahi babu shi Allah bai halice wannan dan adam ba kuma a ce yau akwai bishiyar da ko wannan unguwar a ce tayi inuwa gaba ɗaya unguwar nan ita kadai ce bishiyar za a samu ba zai yi ba yasa wannan iya cikin bambancin abin da ke aljanna da abin da ke duniya duk abin da ke cikin aljanna to babu yanda za a ka samu kwatankwacin sa a duniya ba zai yi ba sai dai amma misali dan a kusanto ma da ma'anar kusa da kai ka gane amma irin abin da ke aljanna sai dai in Allah ya kai ka aljanna ka gani kawai Allah ta'ala ya ba mu aljanna malai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan bishiya to tafiyar shekara guda za ka yi a karkashin inuwar ta baka je karshen ta ba kuma tufafin yan aljanna daga bishiyar suke fita domin wada'a domin ni'ima ta Allah da kuma iko karshen iko irin ikon Allah to in kana so ka samu wannan bishiya ko ka ganta ko ka ci ƴaƴan bishiyar ta ko ka inuwantu da inuwar ta to Allah ya ce kamar sharadi biyu ne za ka yi kawai al-imanu wal amalu salih kai imani da Allah sannan kuma kai da kokarin ayyuka na alkhairi har kamar duniya to in dai kai wannan to Allah ya ce duk wanda ya mutu akan wannan layin tuba lahum wa husnu ma'ab suna da wannan bishiya sannan kuma suna da kyakkyawar makoma a gobe alkiyama Allah ya sa muna cikin su na'am ayat ga mala
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم
نعم
قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
wannan aya malamai sun ce tana da sababin nuzul akalla guda biyu dalilin saukar ayar na farko akwai lokacin da kai sulhu na Hudaybiya shekara 7 zuwa ta 8 bayan hijira to a wannan sulhu da aka yi su mushrikan Makka sun buƙaci manzon Allah a rubuta yarjejeniya akan abin da aka tattauna aka yi ka'ida akan sa manzon Allah sai ya kirawo Ali dan Abi Talib Allah ya kare yarda da shi yace ka rubuta yarjejeniya tsakanin mu da su kowane bangare su hannu sai sayyidina Aliyu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan shine farkon abin da ya rubuta a takaddar da aka je wajen sa hannu akwai wani Sahal bin Am sai ce to ai mu ba mu yadda da akwai wani arhaman ba ko sai dai ka ce bismikallahumma amma wannan arhaman din ka cire shi ba mu bukata ba mu san wani arhaman ba sai rahmanul yamama suna nufin muslimatul kazzab ko shi kadai muka sani da arhaman amma ba mu san wani arhaman ba sai manzon Allah ya ce to ka rubuta duk abin da suke so akai wannan yarjejeniya aka sa hannu aka tashi a sababin nuzul na biyu Abu Jahil wata rana ya zo ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya addu'a iya cewa ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman sai Abu Jahil ya fice sa mushrikai sai yake cewa inna Muhammadan yadahu ila ayn naji Muhammadu iya kiran alloli guda biyu iya cewa Allahu iya cewa Ar-Rahmanu ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa qulidullahi aw dur rahman
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
الله يقول قل ادعوا الله ka amba ka kace Allah ka ambaci Allah ma'ana ka roƙa kace ya Allah a'udhu'r rahman ko kace ya ar-rahman duk ɗaya ne ayyan mata da duk wanda ka kira Allah da shi falahul asma'ul husna shi Allah iya da sunaye masu kyau ma'ana Allah da ar-rahman duk sunayen Allah ne an fahimta to kaga sai Allah ya sauko da ƙaryata irin makirci da dasisa irin ta kafirai to a wannan aya ta cikin suratul ra'd sai Allah ta'ala yake cewa kazalika arsalnaka fi umma haka nan muka aiko da kai cikin wata al'umma ya rasulullah qad khalat min qabliha umam akwai al'ummatai da yawa sun wuce kafin wannan al'umma ta zo ha salima ita ce al'ummar karshe daga ita ba wata ana fahimta khalat shine madad tattalu alaihim go tattalu ma li tattalu domin ka karanta musu irin sakon da Allah ta'ala ya aika ka da shi ko ka karanta musu wahayin da Allah ta'ala ya yi ma ana fahimta li tattalu alaihim alladhi awhayna ilay domin ka karanta musu irin wahayin da ubangiji ya yi ma wa huwa alquran shine alqurani mai girma amma wa hum yakfuruna birrahman amma ga su waɗannan mutane suna kafircewa Allah arrahman suna cewa ba su san wani arrahman ba bu sani ba sai Allah ya ce qul lahum ka fada musu huwa rabbi shi wannan ar-rahman din shine ubangiji na la ilaha illa huwa ba wani abun bauta da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi matab yini almarja ai makomata suna zuwa gare shi na dogara makomata ma tana gare shi ne Allah ana fahimta saboda in kace Allah in kace ar-rahman duk ɗaya ne wanda kuma yace bai yadda da ar-rahman ba sai Allahu to ya ƙaryata daya daga cikin sunayen da Allah ya tabbatar wa kansa ina fata an bayyana wannan kuma Qur'ani yace manzon Allah ka ce musu Allah shine ubangijinka ma'ana duk wata doka daga gare shi kake karba dukkan wani abu na dawainiyar rayuwa shine yake yi ma kuma shine abin bauta shi kadai da zaka bautawa kuma alaihi tawakkaltu dadin dadawa gare shi na dogara wa ilaihi matab kuma dukkan makoma da tana gare shi ana fahimta wannan tauhidi ne da kuma ka'ida da ya kamata kowane musulmi ya tsaya akanta na farko kar ka ji kunyar cewa Allah ne ubangijinka a duk inda ka samu kanka kana proud kai musulmi ne kana jin dadi da musulunci duk wata alama ta addini kar ka boye ta duk damar da Allah ya baka ita ce gatanka ita ce mutuncinka ana fahimta kar ka ji kunya wata alama ta addini wai dan ka samu wani matsayi kana kunya kar ka yadda ka dinga wata alama ta yahudanci wai dan rayuwa ta canja ba tufafinka ka kiyaye ka suja ƙasa duk matsayin da Allah ya baka in Allah ya ma arzikin wadatar gemu ka bar shi duk matsayin da Allah ya baka in ka samu dama ka nada rawani duk matsayin da Allah ya baka ga irin su sardauna Allah ya ji kansa irin su tabawa balewa suna zuwa cikin turawa ingila wajen sarauniyar ingila da sauran manyan kafirai na lokacin amma da shiga su ta musulunci da al'ada suke zuwa da alkyabba da rawani da sanda amma sabanin shugabannin mu na yanzu suna barin kasar nan za su koma necktie da coat wani ma an ga gani ba za ka gane shi ba ba dan suna tsoron ma media tana yawo ba in ka ga shigar wani wallahi ba za ka so ƙara ganin sa ba to dan suna jin tsoron ana daukowa ana haskawa kuma suna son takara wani ba maki a dauko hoton a makalaran zabe a dinga yawo da shi zai kawo masa matsala iyasa suke kiyaye wa an sa abun ba dan Allah bane ba wallahi ba dan Allah bane amma su sardauna su tafawa balewa Allah ya ji kansu ba sa kunya su zuwa su musulmai ne duk inda suka je a duniya duk inda suka je to kai ma kai da kai musulmi ne duk wani identity na musulunci kar ka ji kunyar ratiya shi ko bayyana shi a jikinka ka dinga nuna kai musulmi ne kuma kana jin dadi domin shi Allah da kansa shine ya sama wannan suna din. Ana fahimta? Sannan ko bayan ka ce huwa rabbi kuma ka dogara ga Allah. Duk juyi koda sakan dai karka bar Allah. Kai da shine me yi in ka samu shine in ka rasa da sanin sa. In jadi ya samu daga gare shi ne in aka siya samu da sanin sa. Duk wannan ya zama to kar ya bar zuciyarka. Kana da cikakken yaqini zuwa ga ubangijinka. Kana da cikakken dogaro zuwa ga Allah. Kuma duk abin da kake so ka roke shi mai sauki ne a gunsa. Ba wani abu da ya gagari Allah babu shi. Ba wani abu da zai ba wa Allah wahala babu shi. Duk abin da ga Allah bai yi ba bai so bane. Mashi'a bata zo ba kudurarsa bata kai hawan bata haukan aikin ba. Amma duk wahalal al'amari to Allah babu abin da bai iya ba. Dazun nan nake faɗa muku labarin mu'jizar annabawa. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafirai ne fa suka ga dutsi, katon dutsi. Suka ce idan annabi salihu yana so su yi imani da shi su yadda shi manzon Allah ne to wannan dutsin gashi nan katotan dutsi muji yayi rugugin naƙuda taguwa ta fito daga cikin sa bayan ta fito ko muga yatta tana binta a baya yanzu wannan aikin hankali zai kawo shi yiwu hankali zai kawo wannan aikin wajen yiwarsa amma da yake aiki ne aka jingina shi zuwa ga Allah sai zama hayyin sai zo mai saukin sauki a gun Allah Allah yayi wa dutsin umarni cewa yayi karan da suke bukata kuma taguwa ta fito haka a gaban su hakan ta faru kuma yace yatta ta fito tare da ita kuma hakan ta faru yanzu wannan in dan adam ne zai iya yin wannan amma Allah ba wani abin da yake ba shi wahala ga annabi Ibrahim alaihi salam wuta aka babbaka sama da shekara da shekaru ana hada itatuwan da za a kunna a kone shi aka banka wutar ta hadu aka ma rasa ya za a jefa shi wutar ma shi dan yazo ya koya musu dubara irin ta majaujawa din nan a girka itatuwa daga nesa a sa wata danko ko wani roba a ja a dame a harba mutun cikin wutar to da haka suka jefa annabi Ibrahim cikin wutar amma Allah ya cewa wutar ki zama mai sanyi sanyi mai aminci ga Ibrahim alaihi salam wutar tana ci tana kona itatuwa tana ci babbal amma da annabi Ibrahim ya sauka a ciki wa'ansu malaman suka ce gefan sa maharci yayi ne suke fitowa da mutar ita ma umarnin Allah take biya yace ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim inna Allah ala kulli shay'in qadir ga annabi Yusuf alaihi salam rijiya ce tsoho rijiya dadaddiya wanda an ce zuwa gunta ma sai a hankali domin tsorata da abin da ke cikin rijiyar amma aka dauke aka jefa shi a rijiyar kafin yaje sai Allah ya turo mala'ika ya ce kaje ka tarbi annabi na ka saukar da shi annabi Yusuf mala'ika ya tarbe shi ya sai zaunar da shi a rijiyar ko farcin sa bai kwarza ne ba domin Allah ya shiga al'amarin sa idan kana so ka samu kwanciyar hankali to ka sanya Allah a rayuwarka in baka yi wannan ba wallahi baka san ma dadin rayuwa ba zaka zama bawan dan adam ne kawai zaka zama maimakon ka ji tsoron Allah zaka ke jin wani tsoron mutum amma in ka kohi da tauhidi ka san tawakkali wallahi zaka yi rayuwa ko wanda yafi ka kudi a garin ku ba zai ji dadin rayuwarka ba ka san ba me yi sai Allah ba me hana wasu shi ka san kuma in Allah ya baka ba me kwace ba ka san kuma in Allah bai baka ba me baka kai yadda da wannan sai ka zauna lafiya yasa Allah ta'ala yake cewa ma yaftahillahu linnasi min rahma
ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim
Allah ce ma yabtahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ma yabtahillahu linnasi min rahma duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama da jin kai to Allah ya ce wallahi ba wanda isi rike wani abu fala mumsika laha ba wanda isi rike kuma in Allah ya rike din fala mursilahu min ba'di ba wanda zai aiko abin bayan Allah wannan tauhidi yake koyama kwanaki dab da azumi ne ina karanta wata kissa ta Annabi Sulaiman alaihi salam. Wata rana yana zaune sai ya ga wata tururuwa ta taho da kwaya a bakin ta, kwayan ko dawa ko gero haka. Tazo ta taho ta zo bakin wani ruwa da abin a bakin ta, sai wani kwado kuma ya fito daga ruwan sai ya bude bakin sa, sai wannan tururuwan ta hau ta shiga bakin kwada, sai kwadan ya ja baya kuma cikin ruwa. Annabi Sulaiman iya kallo da yake shi dama Allah ya hore masa jin magana dabbobi yayi magana da su, ta shafi yan mintuna can sai ta kwadan ya sake fitowa da yazo bakin gaba sai ya bude bakin, sai tururuwan ta fito kuma ta tafiya ta. Sai Annabi Sulaiman ya kira tururuwar ya ce tazo. Tazo sai yake tambaya ta me ya faru ne, naga kin zo bakin ruwa kin bude ba kwado ya bude baki kin shiga kun shiga ruwa kuma kun jima ya fito da ke, me ya faru, me labarin haka? Sai take cewa Allah ne ya aike ni, akwai wata halittarsa wata kwaro ko wata tsutsa tana cikin ruwa a ƙarƙashin ruwa, to ta samu matsala ta makance ba ta gani, kuma sai Allah ya aika ni kai mata abincinta, ni kuma a bisa halittar da Allah ya min ba zan iya shiga ruwa ba. Na zo baki ruwa na tsaya sai ga kwado ya zo, sai ya ce to shiga baki na da kake gunda take. Ta shiga bakinta ta kai ta gunda wannan tsutsa take, ta kai mata wannan kwayar ta ci, sannan kuma ta fito, ta fito waje kwado ya kawo ta bakin gaba. Ka duba Allah in yayi abunsa sai dai kawai ka kyale masa. Allah bai manta halittar da ta tsutsa ko kwaro a ƙarƙashin ruwa ba, sai tura ɗaya daga cikin halittunsa ta kai mata abinci. Kai kuma za ka yi tunanin Allah ya manta da kai? Za ka kewa Allah maganganun da babu lissafi a ciki? Wallahi wahalan nan wahala, wallahi na yi kaza na yi, to wa kake faɗawa? Wa kake faɗawa? Wa za ka kai wa ƙaran Allah tukun? Allah ya faɗi yanda mumini yake. Manzon Allah ya ce ajaban li amrul mu'min, akwai abin mamaki da sha'awa al'amari mumini. In asabahu khair shakara fa kana khairallah, idan alkhairi ya same sai ya gode, wannan gode ta zama alkhairi gare shi. Idan kuma akasin alkhairi ya same shi sai ya haƙuri, wannan haƙurin kuma ya zama alkhairi gare shi. Wannan shine sifar mai imani. Kuma a garabiyar mu ga munan, in ka ji mutum iya ba da labarin daɗi to ba a lokacin ba ne, wallahi ai mun ci kasuwa wallahi, amma ba a lokacin ba ne ba, he abin ya wuce yake faɗa ko ba haka ba ne? Ai shekaran nan da ta wuce wallahi mun samu riba, amma a lokacin ba zai faɗa ba, sai abin ya wuce sai ba da labari. Domin ruwa da son kai irin na ɗan adam, amma wahala kuma ta minti ɗaya ba iya jurewa, wallahi wahala ake fama, wallahi kaza wallahi kaza. To mu koyi juriya, mu koyi mai da al'amuranmu zuwa ga Allah. Akwai wani bawan Allah da kullum in irin wannan ta faru ina ba da kissarsa. Wata rana suna gaban malaminsu ya karanta musu cewa ba wata dabba, ba wani ɗan adam da wata halitta a duniya face Allah ne ɗau alƙawarin ci da shi da sha da shi, illa alallahi rizquha wa alallahi musta, illa alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaha, cewa Allah ne ya ɗau gabaran ci da shi da sha da shi, makomarsa da inda zai tabbata duk tana ga Allah. Da ya ji ayar sai ya ce to shi ba kokonto yake ba, shakka yake ba, amma zai ƙara wa kansa nutsuwa da imani. Wata rana kawai sai ya fita jeji shi kadai, ya samu wani kogo na bishiya ya shiga, ya ce daga nan zuwa dare zan ga ta ina Allah zai kawo abinci. Ana ganewa? Ya ce daga nan zuwa dare zan ga ta ina Allah zai kawo abinci. Iya cikin wannan kogo sai iska da hadiri ta taso, sai ga wa'ansu masu kiwo, masu dabbobi suna kiwo a jeji, suna zuwa daidai wannan bishiyar sai suka tsaya, suka ce ba mu fake ruwa a nan, in ruwa ya lafa sai mu tafiyar. Ruwa ya fara yawa sai suka kogo a bishiyar, suka ce mu dan shiga kogon nan mu fake mana. Suna shiga sai suka wannan bawan Allah a cikin kogo, yayi shiru kuma ya ki magana, suka taba shi suka taba shi bai magana ba, suka ce wai Allah ya sha wahala ne, wahala ya sha wannan bawan Allah. Ana fahimta? Shi dai yake ce musu komai, to dama ka san duk inda masu kiwo suke tana tafiya da gujerun su ko ruwa ko wani abinci haka akwai gari da nono da suka dan dama a cikin butar su ta duba suka ce ba ma kiyin wata galaba ta shi mu dan dura masa wani abincin so ka kama shi suka bude bakin suka dura mai abincin yace sadaqallahul azim domin gashi iya kogon ba wanda ya san ya zo kuma Allah ya kama ya bace saboda karka damu akan wannan rayuwar duk Allah ya program din ta wallahi ba wani sabon abu a cikin ta duk abin da ka gani dama cin a rubuce ki karka ta da hankali karka rubu da imani ka akan wannan rayuwa kullun ka rike imanin ka shine zaman ka lafiya kullun ka rike tauhidin ka shine zaman ka lafiya yasa Allah ta'ala yace alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib manzo Allah yake jaddadawa kafirai cewa Allah shine madogarata ba ni da abin dogaro idan ba Allah ba sannan kuma makomata tana ga Allah na'am aya ta gaba
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
نعم
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
إتما وانا آية ما لما يسن تشتنا ده سبب النزول إتما أبو جاهل بن هشام ده شيدا عبد الله بن أبي أمية وترانا يسكى تري منزان الله صلى الله عليه وسلم suke cewa da shi in sarraka an tattabi'aka har in kana so mu bi ka mu zamanto cikin wanda suka yi imani da kai fa sayyir jibala makka bil qur'an ya zamanto ka karanta alqur'ani mun ga duwatsun garin makka gaba daya sun narke sun zama gari abinda suka hana mu na noma da gine-gine duk wannan matsalar ta kau an gane ko fa azhaba kuma anna ka karanta Qur'ani duk wannan duwatsun da suka takura mana su kauce mu samu fili in dai kana so mu imani da kai to ga buƙatar mu an fahimta sayyar bihi aljibal ya zamanto duwatsun sun tafi an tafiyar da su an amakiriha daga duk inda suke kafe shikenan mu ga sun tafi ba sana ana fahimta suka faɗa wa ma'aikin Allah wannan sai Allah yake cewa walau anna qur'anan da a ci akwai wani abin karantawa da Allah ya saukar ba alqur'ani ba tun wahayin da Allah ya fara yi wa annabawan baya da a ci akwai wani abin da aka karanta suyirar bihil jibal wanda karanta hin zai sa duwatsuna su tafi aw qutti'at bihil ard ko kasa ta kece amfani ya dinga bubbuga iya fitowa aw kullima bihil mauta ko akwai wani abu da aka karanta daga Allah karantawar ta sa ana magana da matattu to shine da alqur'ani mai haka din idai a tarihi ba ta ba samu ba ba wani abin karantawa na wahayi daga Allah wanda aka karanta yayi biya irin wannan bukata da kuke da ita amma da akwai din to da qur'ani shi mai wannan an fahimta balillahi al'amru jami'a manzon Allah kace musu al'amari gaba ɗaya iya ga Allah kawai in za su yi imani su yi imani kawai amma wannan kirkire-kirkiren da wannan abubuwan waɗanda shedan da su suke kawatawa kansu to kada ya dame ka lillahi al'amru jami'a kace musu al'amura duka suna ga Allah a tafiyar da duwatsun ko a bar su ko ayi kaza duk ga Allah suke sai Allah ta'ala yake cewa afalam yayi asil ladina amanu shin har yanzu masu imani ba su ɗebe tsammani ba alaw yasha'u Allahu lahada an-nas jami'a cewa idan Allah ya so zai shiryar da mutane gaba daya masu imani sun fada tsammani ne ai Allah idan ya so zai shiryar da al'umma gaba daya in kuma ya so ba za su hiru gaba daya ba wala yazalul ladina kafaru su wadanda suka kafirta ba za su gushe ba tusibuhum bima sanaw qari'a irin abin da suke aikatawa na muni iya kwankwasa zukatan su aw tahullu qariban min darihim ko Allah ya saukar da wata ja'ifa dab da su hatta yati wa'dullah har kuma su je ma dab da wa'adin Allah ya kama su gaba daya inna Allah la yukhliful mi'ad haqiqa Allah ta'ala baya saba alƙawari ana fahimta saboda ka shi Allah shiri'a hannunsa take ai duk abin da kake tunani akan wane ya bijire ya kangare yayi kaza to shiri'a saba a hannunka take ba yasa malamai suke cewa ba a aibanta dan adam dan iya zunubi duk mai zunubi da kai da shi abu biyu ne in kana da ikon masa nasiha ka masa in baka da iko ka mai addu'a amma tsakaninsa da Allah baya ba mai shiga an sha karanta hadisi anan hadisin Imam An-Nawawi Allah ta'ala ya kara masa rahama yake bada labari manzon Allah yake bada labari cewa akwai wani mutum da yayi ta'addancin kashe mutane 99 sai kuma ya ji iya so ya tuba ya zama mutumin kirki sai ya ce a nuna masa wani malamin da zai ji ya tuba a gonsa to sai aka yi rashin dace sai aka nuna masa wani mai yawan ibada amma ba shi da ilimi da ya je mai wannan fatawar sai ya ce ka kace mutum 99 ai baka da wani tuba ai ai Allah ba zai karɓi tubanka ba ai da ya ji haka sai ya sa abin kisa ya kashe shi zama 100 kenan duk da haka dai bai karaya ba iya ce ina zai sawa malami ya ba shi fatawa zai tuba to sai aka mai nuni ga wani malami mai ilimi da ya je mai fatawar sai ya ce to wa zai shiga tsakanin Allah da bawansa ai ba wanda zai shiga tsakanin Allah da bawansa saboda ka tuba ka karaya zuciyarka ya daina dama amma idan ka tuba ina baka shawara kamar wannan gare tunda duk mutumin da ke garin nan ya san kai dan ta'adda ne ba za ka yi mutunci a idansa ba amma ka koma wani gari can ba a san ka bai kai sabuwar rayuwarka a can he ka je gun dama kai mutumin kirki ne yanzu ya dan wannan shawara ya shirya ya fito zai tafi a hanyarsa ta tafiya sai ajalinsa ya zo mutuwa ta zo masa sai ga mala'iku rahama ga mala'ikun azaba kowanne sun zo suna cewa nasu ne sai Allah ya turo wani mala'ika ya masa hukunci mala'ikan da ya zo sai ya ce to ku mala'iku rahama ta yi aka yi zama naku sai suka ce ai ya tuba ya yi da dama kuma Allah ya karɓi tubansa ku ko mala'ikun azaba ta yi aka yi zama naku sai suka ce ai bai taɓa aikata alkhairi a rayuwarsa ba bai taɓa aikata alkhairi ba saboda kana mu ne to daga nan sai Allah ya ce wa mala'ikan ya ce musu daga nan inda ajalin ya same shi a gwada inda ya baro ya fi nisa zuwa gun akan inda zai je ko kuma inda zai je ya fi nisa daga inda ya baro ana fahimta in inda ya baro ya fi nisa gun da zai je ya fi kusa to mala'iku rahama su ɗauke shi in inda ya baro ya fi kusa inda zai je ya fi nisa to mala'ikun azaba su ɗauke shi da aka gwada sai aka ga gunda zai je din Allah ta'ala ya sa ya fi kusa da inda ya baro bai fi da ɗani ɗaya zuwa biyu ba ko manzon Allah yake cewa Allah ne ya yi wa ƙasar umarni ƙasar garin waccan da zai ta matso kusa inda kuma ya baro ta ja baya domin ya ƙara nisa daga ya baro kuma Allah ya sa aka karɓe shi aka mai rama ya samu aljanna mutum ɗari cib ya kashe a rayuwarsa amma kuma Allah ya bashi aljanna wa zai shiga tsakanin Allah da bawa babu ana ba da labari cewa ba ɗaya ba biyu ba akwai wanda ana tafiya a mota sai an tsaya za a yi sallah shi kuma kafiri ne sai ya ce ah shi ma iya sha'awa zai yi wannan sallah ta musulmai sai aka ce da shi ai ba a sallah sai a musulunta in kana so ka yi sallah to karɓi musulunci an ce sai ya ce to wa zai bashi musuluncin sai wani ya bashi kalmar shahada yayi sallar aka tafi an ce mota tana tafiya ta yi hadari shi kadai ne mutu a motar kuma ya mutu musulmi da kyakkyawan zato kuma aljanna Allah zai bashi saboda ka dan adam tsakaninka ga Allah sai kyakkyawan zato kawai yasa manzon Allah ya ce duk wanda yayi wa Allah kyakkyawan zato to kyakkyawan zato zai same shi kuma duk wanda yayi munin zato to mummunan ne zai same shi wata rana manzon Allah ya je ya gano wani bashi da lafiya
kuma dab da ajalin sa yake cewa bawan Allah me kake tunani tsakaninka da Allah kuwa me kake tunani Allah zai ma sai yace wallahi ni rahamar Allah nake tsammani yace tabbas ta same ka kuwa domin manzon Allah yace ana inda zanna abdi bi Allah yace duk inda bawa na yake zato na ina go idan kana zaton wahala to wahala za ka kare a cikin ta idan kuma kana yi wa Allah kyakkyawan zato na jin dadi da rahama da sauki to saukin ne zai same ka yasa wa'ansu bakin su ne yake sa su fada bala'i wani ai wahala ma ta kona to wai fada ma ai wannan so min tabe ne ma to da kai da kai wannan shawara cikin sakan dai Allah da jiwa al'amari sakan dai yayi wa wallahi saboda mu dinga yi wa Allah kyakkyawan zato kar mu zama kafirai ko yahuda wajen munana wa Allah zato amma himja inna Allah la yukliful mi'ad haqiqa Allah ta'ala baya saba alƙawari duk abin da Allah ya zarta shine zartacce to ana mana ishara lokaci yayi zamu samu matsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu aladan abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya jikan mu ya cikan mahaifan mu ya sanya mu aljanna ce makomar mu da su gaba daya muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki maridici muna ƙara roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya muna ƙara yi wa Allah ta'ala roƙo ya sanya mu cikin bayinsa da ya yanta da ya ba su gafara da rahama a wannan wata Allah ya kaddara mu cikin wanda Allah zai karba ayyukan su a wannan wata na Ramadan muna yi wa Allah ta'ala roƙo ya kama na saukin wannan rayuwa Allah ta'ala duk abin da ya fi karfin mu Allah ya fi karfin sa duk kuma abin da ya dame mu ya Allah ta'ala ya mana maganin sa muna ƙara addu'a daya daga cikin masu kula da media Alhaji Abubakar yau bai samu jin daɗi ba ya dan samu rashin lafiya to muna roƙon ƴan uwa mu sashi a don Allah ya ba shi lafiya abin da yake damun sa na larura Allah ta'ala ya yi masa akwai dan uwa Malik Isa shi ma jiya iya ba mu labari cewa akwai wani daga cikin iyaye ubani a gunsa baban abokinsa Allah ta'ala ya masa rasuwa a can garin Jos to muna fatan ƴan uwa a sashi a don Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa sai kuma Alhaji Abubakar Allah ya ba shi lafiya da yin dukkan sauran marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka samu lafiya mu ga ma lafiya Allah ta'ala ya amshi addu'o'in mu da ibadun mu Allah ya mai da kowa gida lafiya ladan da ake samu gun karanta alqur'ani Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah ya raba mu da rushewan aiki Allah ya samu lafiya mu ga ma lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh